لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد يوشا ترجوة رمضان نوان شكرات هجرة جبودة تريه أدود لثلاثين زامن شكرا بجزرة من تفسير القرآن من جرمة sai dai kamar yadda muka saba za a amsa tambayoyi. Akwai tambayar farko, menene bambanci tsakanin sallar tarawih da tahajjud da qiyamul layl? Tarawih ma'anarta jam'u tarwiha, sallar da ake yin hutu, sallar da ake yin hutu saboda al'adar da ya kasance ana yin sallar in an yi raka'a biyu sai a ɗan huta sai a tashi wani raka'a a wata raka'a biyu, shi ta ake ce mata tarwiha, sallar da ake hutawa bayan an yi kowace raka'a biyu. Tahajjud kuma daga hujud shine bacci, sallar da aka yi da daddare bayan an kwanta an yi bacci. Qiyamul layl kuma dukkan sallar da aka yi da daddare tun daga bayan sallar isha har hudowar al-fajr. Saboda ka kaga tarawih da tahajjud dukkanin su qiyamul layl, sai dai ba kowace qiyamul layl bace take tarawih. Qiyamul layl in ta kasance a cikin ramadan ta zamanto tarawih, musamman in ta zamanto a sifar da ake yin su a yi raka'a biyu a huta a yi raka'a biyu a huta. Qiyamul layl in ta zamanto tsakar dare ake bayan an kwanta an yi bacci sannan a farka a yi, ta zamanto tahajjud qiyamul layl. Saboda haka akwai umum wa khusus, abinda ake cewa al-umum wal khusus al-mutlaq, kowace tahajjud qiyamul layl ce, kamar yadda kowace tarawih qiyamul layl ce. Kuma dukkaninsu suna da asali a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Yana daga cikin babban kuskuren da waɗansu suke cewa wai tahajjud kamar yadda ake yin su a haramaini da kuma yanzu a masallatanmu yadda ake yi a zo tsakar dare a yi sallar tahajjud bai bid'a ce, wai a ce wannan bid'a ce? Abinda ya tabbata daga fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam a ce masa bid'a, saboda yanzu addini ya zamanto kowa wanda ya ga dama sai ya magana akan addini ba shi da gata. Kowa wanda yake da hujja da mara da ko mai hujja ko mara hujja ko malami ko jahili, kowa sai ya magana akan addini saboda addini ba shi da gata. Ake cewa yin tahajjud bid'a ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya sunnata yanda ake wannan sallar da daddare. Ya fara yin ta a farkon dare, ya sake yin ta a tsakiyar dare, a na uku da ya tashi yin ta sai ya yi ta ya tsawaita, kamar yadda Abu Dharr yace har sai da sahur ya kusan kubce mana, saboda yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawaita ta yi ta a ƙarshen dare har sai da sahur ya kusan kubce mana. Saboda haka don a cikin goman ƙarshe mutane sun raya ƙarshen daren da sallar tarawih da sallar tahajjud, saboda mutane za su yi bacci a farkon daren sannan su tashi a ƙarshen daren, ya dace da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ne bid'a a cikin sa. Amma saboda mutane sai su bugi ƙirji su yi magana akan addini, suna yin rafkanwa da kan cewar duk abinda mutum ya faɗa sai Allah ya tafiye shi a gabansa don ya faɗi hujjarsa. Ta yaya za a yi aikin da ya samu asali daga fi'ilin Annabi sallallahu alaihi wasallam a sifanta shi da cewa bid'a ne? Subhanaka hadha buhtanun azim. Wanda ya ce wanda ya ji kamar an kiran sallah ya sha ruwa, bayan ya sha ruwa sai aka gaya masa akwai sauran lokaci sai ya koma sai ya kama bakinsa, to zai rama azuminsa? To ai tunda ya ji kamar an kiran sallah kuma aka gaya masa kan cewa akwai sauran lokaci, saboda haka ya tabbata da yaƙini a gare shi cewa yayin da ya ci abincin lokacin alfijir bai fito ba, babu komai a kansa, azuminsa yana nan. Wannan ya ce yaya matsayin saukar alƙur'ani da ake yi kuma a yanka don neman wata buƙata? Mutum ya nemi buyan buƙata da saukar alƙur'ani yana da asali, tunda ya inganta daga fi'ilin sahabbai ya inganta daga fi'ilin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna cewa akwai addu'a mustajaba yayin kowace sauka ta alqur'ani mai girma akwai sauka akwai addu'a mustajaba saboda haka mutum ya tawassuli da karatun alqur'ani domin ya samu wannan albarkar addu'a mustajaba din wannan yana da asali yin yanka kuwa shi ma wata ibada ce ta daban wanda mutum zai iya neman biyan bukata da ita domin sadaka ce sadaka tana samun mutum yana samun biyan bukata da sadaka to amma idan saboda wani itikadi ne cewa saukar lakanin ba zai tabbata ba sai da yankan to wannan bid'a ne watakila za a bashi a ce lakani ne shi lakanin ba zai ci ba sai an zubar da jini in ba ya masa yanka ba to duk wannan ba shi da asali bid'a ne a ce wai mutum zai hau idan mutum aka yi saukar alqur'ani ba a yankan ba mutum zai hau kace wannan ba shi da asali a cikin addini alqur'ani rahama ne sai za a yi alqur'ani ya zamanto kuma shi ne sanadiyar hauka ya zamanto azaba alqur'ani bai zamanto azaba ba sai dai in kai ne ka mai da shi azaba saboda haka kawar abin nan mutum bai kamata ya yi wannan ba saboda kada ya karfafa irin wannan itikadi ya yi saukar daban sannan kuma in ya samu hali ko yaushe ya samu hali ya yi sadakar domin neman biyan bukatarsa wannan duk abu ne wanda yake da asali na cewa mutum ya nemi biyan bukatarsa da tawassuli da ayyuka na gari yana daga cikin ayyuka na gari sadaka sadaka wanda yake ɗaya daga cikin yanayin ta ɗin shine mutum ya yanka saboda neman saboda kusanci ga Allah domin yanka ibada ne kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin mutum ya yi nusuk ya yanka domin ya sadaka yana daga cikin ayyukan ibada wanda zai iya tawassuli da shi domin biyan bukata amma ba wai dan saboda sanadiyar saukar ba sannan wajen saukar ta zamanto sauka ce wanda yake mutum zai mutum shi ya saukar ya addu'a ba wanda zai dauki haya ya biya a yi ba cewa duk izifi ga abin da za a biya in yi wannan wannan ya ba su ladan wahalar da suka sha amma babu lada a cikin wannan karatun alqur'ani domin karatun alqur'ani da aka yi shi a biya mutum ladansa a nan duniya shi karatun alqur'ani ibada ne baya tabbatuwa sai ibada saboda haka idan aka biya wani abu na ladan duniya da shi an fitar da shi daga bazinsa na ibada wannan yake dan Allah ina son a yi min bayani da daren lailatul qadri da kuma ranar da aka haifi siyayyen halitta wanne ne ya fi wani daren lailatul qadri shine ake bayani akan shine aka bayyana falalarsa Allah yake lailatul qadri khairun min alf shahr daren da aka haifi siyayyen halitta ko saboda hikimar Allah sai ta ma bai ma sanya mu mun san shi ba domin an yi sabani a wani dare ne aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam daren takwas ga rabiul awwal wanda shine mafiya yawan malamai tsira suke tafi ko kwadaran 12 ga rabi'ul awwal ko kwadaran 10 ga rabi'ul awwal kaga saboda haka ne ma aka samu sabani amma daren da falalarsa ta bayyana shine daren lailatul qadr shine ibada a cikin sa ta fi ibada shekara 1000 da nassin alqur'ani na ai babu yakini a cewa maulidi sai dai abin da yake mashhuri ya shahara dai an ce 12 ga wata ne amma ba ma shine mafiya yawan malaman sira kamar yadda Ibn Hajar ya faɗa a cikin Fathul Bari mafiya yawan malaman sira sun tafi akan cewa ran 8 ga wata ne aka haifa annabi sallallahu alaihi wasallam ba 12 ga wata ba mafiya yawan malaman sira sai dai wanda ya fi shahara a wajen mutane a baya shine 12 ga watan Rabiul Awwal saboda haka ga tunda ma babu ittifaqi akan sa kaga shi kansa yana ɗaya daga cikin saboda ba abu ne wanda yake musulmi sun rataya wani aiki na ibada na musamman da shi ba shi yasa ma ba su kiyaye shi ba yanda ya kamata a kiyaye shi kamar yadda aka kiyaye daren lailatul qadr da cewa zai yana cikin goman ƙarshe na watan ramadan cikin dararen mara ya ce wannan mutum ne yana yin azumi yana sa ya masa bayani mutum ne yana yin azumi sai ɗaya cikin waɗannan ya same shi ya zubar da maniyyi ta hanyar tunani ko kallo ko ya yi jima'i amma da ba da gangan ba azuminsa ya kare ko kuma yana nan azuminsa ya kare ko kuma yana nan sai za a iya ce ya yi jima'i ba da gangan ba wanda ya zubar da maniyyi ta hanyar tunani ko kallo azuminsa ya kare wajen wajabcin kafara shine ake sabani الصحيح بدي كفارة بدي رام أجمي ديني كوي باب كفارة أكتنسا دو من زبد مني إن بيكي جمائي با أما وان بيكي جمائي وانا سياي أجمي سيا رام وانا كما سياي كفارة وانا يتي منيني هكونش متومن بيكي إدم بي سهور با بازي إيا ين أجمي با kuma sai ya makara bai samu damar yin sahur ba bayan gari ya waye sai ya ci gaba da cin abinci mai hukuncin haka wannan ya keta alfarmar watan Ramadan yayi ganganci kuma sai ya tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki ya rama azumin wannan rana kuma sai yayi kafara a bisa sahihin magana in mutum ya kare azumi da gangan da ci ko sha ko jima'i duk hukuncin su daya كفارة تناكلها وأن كني مثبر إمام مالك ابن أنس رحمه الله كفارة تنا وجب أكون وندي جنجن تكري أزمي أشمن وتر رمضان سواء دشان روا كود دشان أبن تكود سادوا دمشي تبود حكى وأن وندي حكى يا جنجن شيء كم يتوب يزواج الله كم يسمع أبن دي هنا الجرمة بعدي تقسم مير دوان نران دي كري هذا دندو وتر رمضان تسات راك دوا تر رمضان تنا أزمنك سو راك بدي تقسم وتر فري رانا تر رمضان دي رامو النبا ta riga ta kuce mata ko bisa ganganci Allah ya kyashe mu sannan wannan yace jiya ya bi liman sallar tarawih har zuwa raka'o'in karshe guda biyu to sai ya kasance limamin yayi raka'a uku a karshe a matsayin wuturi alhali ni ba ni da niyyar yin wuturi a bayansa ina tsammani raka'a biyu zai yi to idan dan Allah ya zan yi domin har alqunut yayi dan tashi in cika raka'a hudu ko kuyaya zanyi ko kuma haka zan bari a matsayin nayi wuturi a ko sai ka bari shi a matsayin wuturi ana iya ita sallar wuturi a duk da yake tana daga cikin nafiloli muqayyada da take buƙatar niyya ta ta kanta to amma idan ya zamanto cewar a liman kaga ya mayar da sallar ta wuturi raka'a biyu maimakon ya zauna ya mayar da ita wuturi to zaka iya halarta niyyar wuturin kamar da tasirar ta zamanto wuturi a masabar Imam Ahmad ibn Hanbal zaka iya yin haka ya zamanto kan cewa kamar yadda sallar ta niyyar wuturi akwai malamai da suka tsananta cewa tunda wuturi na tana ce muqayyada sai kai mata niyya ta kanta dan haka irin wannan ba zai yiwu ba ya zamanto ka mai da ita wuturi wanda kenan idan liman idan ya gama kunutun nasa yayi sallama daga wuturin sai ka tashi ka cika raka'a daya kamar yadda ita zamanto ka cika ƙara raka'a daya ta zamanto raka'a hudu ya zamanto shafa'i kenan wannan akwai malamai da suka tsananta a haka wanda yake kuma wannan a wanda duk suke cewa wuturi na suna ce muqayyada sun shiga cikin suna ta wannan babin za su fuskance shi wanda yake kauli wanda yake kamar haka ne a masabar Imam Malik ibn Anas amma abinda ni dai nake ba shi shawara akan irin wannan shine ya tsaya akan masabar Imam Ahmad furu'in nata ya bada dama ya zamanto irin wannan musamman ganin cewar akwai salo-salo na wuturi daban-daban saboda haka zai iya yiwuwa shi liman ya shiga da niyyar wuturi ne kai kuma baka shiga da niyyar wuturi ba to sai ka sanya niyyar ka ta dace da ta liman ya zamanto kun yi wuturin da baki daya wannan shi ya fi maka sannan daga baya in ka tashi da dare sai kai raka'a biyu wannan yace idan wani yana yin addu'a kamar limamin sallah ta al-qunut ma muna amsawa da cewa amin to idan yayi wa manzon Allah salati za a ce amin ne ko sallallahu alaihi wasallam in aka ambaci sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ko da a cikin salati ne za ka iya cewa sallallahu alaihi wasallam ko za ka iya cewa amin ka amsa akan addu'a da yayi din tunda ita ma salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a ce saboda haka cewa yin ta amini akan ta ba komai yana da asali domin dama shine ma'anar ka zamanto kai sallah kai ta amin a bayan liman din akan dukkan abin da ya roki Allah tabaraka wa ta'ala da shi na alaikum salam a hudu ba ma zaka iya yin ta amin in yace in yayi addu'a zaka iya yin ta amin haka zaka iya yin salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda umumin fadin Annabi sallallahu alaihi wasallam a cewar ne rowa shine wanda aka ambace ni a cikin wanda aka ambace ni a gaban sa bai amsa ba domin hatta a cikin sallah an ambaton annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ka ji an ambace shi zai salati kamar yanda aka rawaito daga wadansu malamai sun ambata daga cikin su akwai imam ahmad ibn hanbal da abdul malik ibn habib cikin malaman matabar imam malik cewa idan mutum ya ji ambaton kiran annabi sallallahu alaihi wasallam alhali yana sallah ko ta farilla ko ta nafila aka ambaci sunan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to ya salati a gare shi sai dai kada ya dauka murya kada kuma ya tsawaita ma'ana kada ya tsawaita ba da gaji an faɗi sunan sa sai fara kada ya ce zai dogon salati kamar ya ce zai salatin ibrahimiya ko kuma in yayi salati din ya dada ƙara wato yayi shi ba sau ɗaya ba yayi shi har sau uku ko sau goma domin wannan zai saba ma maksudin sallah saboda haka zai yi shi da ƙadarin haja gwargwadon abinda zai biya buƙatar abinda aka neme shi yayi na salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayin kiransa yayin ambaton sunansa in yace sallallahu alaihi wasallam ko yace allahumma salli ala muhammadin wa alihi wa sallim wannan ya wadatar kuma yayi shi a zuci ba ya ɗaukaka murya da shi ba to haka ma a cikin huduba domin idan yayi a cikin sallah min babu aula yayi a cikin huduba na'am a lokaci kawai yayi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan aqbala al-layl min hahuna wa adbara an-nahar min hahuna wa ghabat ash-shams faqad afṭara as-sā'im daga lokaci yayi shikenan mai azumi ya sha azumin sa ko ba a kira sallah ba sabanin yanda da wannan da ayar mai shinkafi yake yi idan lokacin bude baki yayi idan ya zo kafin ya hau kan hatumaya kafin ya hau kan an san irin dayan da ake abin nan a wajen masallatin yanda ake yin amma ta kala da mai yake hawa ya kiran sallah a zuwa lamar ta kala idan yazo zai hauka kafin ya hausa yayi ta gaisawa da mutane ga lokaci fa yayi mutane sun fito da abinci suna jiran ya kira sallah in ya haukan mata ta kala sai ya kalli mutane tukuna yayi ya kalle su ya jaron su sannan sai ya sa hannu a kunne ya kira sallah shi to ga can dai an sake shi da ma yanzu kaga duk wanda yake zuwa karatu ya san cewa ya karanta hadisin Abdurrahman ibn Abi Aufa idza aqbala al-layl min hahuna wa adbara an-nahar min hahuna ya san abun barata yake da ladan ba ladan ba shine yake rike da mabudin shan ruwa din ba daga lokaci yayi shi kenan ko ladan ya kira sallah ko bai kira sallah ba akwai wannan da yake yana son karin bayani akan kuyanga domin an shiga kokonto wajen aiki wajen fassarar aw ma malaka fawahidatan aw ma malakat aymanukum akwai wanda yazo yace ne hukuncin wato kuyanga kwarkwara sauran wato rikon kwarkwara wato Allah madaukakin sarki ya halatta waɗanda suke ribatattun yaƙi aka kama su aka mayar da su bayi ya halatta mutum in ya sai baiwa ya sai kuyanga da kuɗinsa ko kuma aka bashi ita rabo na waɗanda suka je jihadi ko wanda yake da kuyangar ya mallake ta ya mallaka mata ita ya halatta ya sadu tare da ita ya halatta ya zamanto cewar ya dauke ta tamkar a matsayin wato yadda abinda zai yi alakar mace da namiji shi ma ya alaka da ita bayan ba matarsa ba ce kuyangarsa ce to amma sai idan ta zamanto kuyanga ce da ta dauki ma'anar kuyanga a cikin shari'ar musulunci da musulunci ya zo an nufa dukkan hanyar da ake samun bayi ta hanyar jihadi ba za ka je ka kai hari ba gaira ba dalili idan ka kama mutane kamar yadda su bayi ba sai dai idan ka kira su zuwa cikin addinin musulunci ba su musulunta ba har aka yi yaƙi aka kama su ribatattun yaƙi ka su za su iya zamantowa bayi to idan sun zamanto bayi zuriyarsu su ma bayi ne domin in mutum yana da baiwa to duk 'ya'yan da za ta haifa ko ubansu ɗa ne 'ya'yan sun zamanto bayi saboda haka kaga ana gadar bauta kenan to amma idan ya zamanto bayi din sun cakuɗa akwai wanda suke asalinsu na bayi ne na jihadi akwai kuma wanda suke asalinsu ba na bayi ne na jihadi ba kamar yaƙi ne na fitina kawai tsakanin musulmi kamar abin da ya faru a nan ƙasar an kasance ana ta yaƙi kamar nan Kano sun sha yaƙi tsakanin Kano da an sha yaƙi tsakanin Kano da Magara dukkaninsu musulmi ne kuma a cikin yaƙin nan za a kama bayi an yaƙi tsakanin Kano da Kazaure an yaƙi tsakanin kuma waɗansu sarakuna kamar musamman sarakunan Zanzau sun je sun kai yaƙi wajen wato ƙasashen gwari ba don a shigar da su musulunci ba sai don kawai a kama su a mayar da su bayi a rinka tura su gaisuwa ya zuwa da sauran sarakuna to waɗannan wanda aka mai da su bayi ta fuskar haka bautar su haramtacciyar bauta ce haramtacciyar bauta ce bai halatta ya zamanto an rike su a matsayin bayi ba to akwai ka'ida ta shari'a al-aslu fil furuj al-hurma asali cikin alaƙar wato mutum da mace shine cewa bai halatta kai alaƙar wato a alaƙar jin daɗi tsakaninka da mace ba sai idan ya tabbata da yaƙini cewa ya halatta cewa ya tabbata da yaƙini cewa matarka ce ko ya tabbata da yaƙini cewa kasancewar ta kuyangarka ya zamanto ingantacce ne a cikin shari'a in ana shakka kuwa to bai halatta kai wannan alaƙar da ita ba to saboda wannan ka'ida waɗanda ake da su a yanzu a matsayin bayi na yanzu tunda akwai shubha a kansu to a iya yanta su a matsayin kafara yayin da kafara ta hau kan mutum cewa zai yanta bawa zai iya amfani da su ya mayar da su ya ce ya yanta su amma ya ce zai yi alaƙar da ake da kwarakwarai da su to wannan saboda wannan ka'ida ta shari'a bai halatta ba domin akwai shubha akwai shakka a kansu wajen yanci shari'a ta bude ko ana shakka akan bautarsa za ka iya yantarwa shine ma kamar inda waɗansu malaman mu suke fatawa kamar Sheikh Bin Baz sun yi fatawa akan wannan cewa kamar irin bayin da ake da su a ƙasar Mauritania ta san bayi ne waɗanda suke ba bayi ne na Allah da Annabi ba a maganar da Hausawa ba bayi ne wato na halal ba dan yawanci mutum ne za ka ga ya zo da dogon carbinsa an gan shi Balarabe ya ce shi sharifi ne a ba shi yara zai koya masa karatun alkur'ani in an ba shi yara ya saboda su sai zai sayar da su a matsayin bayi a mayar da su bayi wannan al'adarsu ne haka suke da haka aka samu waɗannan suka zama su bayi to irin wannan suna nan a bayi kuma ana sayar da su to Sheikh Bin Baz sun yi fatuwar cewa za a iya sayan su domin a yanta su wajen kafara kamar kafarar kisan kai ta hau kan mutum ko kafarar karya azumi da gangan cikin watan Ramadan zai iya sayan wannan ya yanta su amma ba ya saye su ya rike su a matsayin ya mallake su da bauta ba musamman in mace ce ya ce har zai yi alaƙar kwanciya tare da ita in yi haka ya zamanto ya keta wacce ka'idar ta shari'a domin ba a halatta wato farjin mace sai da wato abin sai da yaƙini domin al'aql asali shine haramun ne sai wata alaƙa da mace sai da yaƙinin ku shine aure sahihi ko kuma wato a ta zamanto ku yangarka ta fuska sahihiya da shari'a ta yadda da ita in akwai shubha to al'asal shine sai ka koma zuwa ga asalin cewa haramtacciya ce a gare ka wannan shine bayani don haka kamar irin yanzu har a irin wuraren da ake cewa ana sai da bayi mutum bai halatta mutum ya je ya ce zai yi wannan ba domin ya shiga cikin wannan saboda wannan ka'ida da muka ambata wannan shine bayani kuma Allah madaukakin sarki shine mafi sani sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad za mu tashi aya ta 11 a cikin suratul nisa a bismillahir
وصية يوصي بها
wannan aya mai girma da ayar da ta zo bayan ta da kuma ayar karshe ta wannan sura sune ayoyi uku da suke bayanin rabon gado. Rabon gado sune asalin ka'idar rabon gado a cikin addinin musulunci. Ayoyi ne guda uku su suka faɗi asalin rabon gado wanda yake zamanto ilimi ne nasa na ƙashin kansa a ilimin da Allah maɗaukakin sarki ya buɗe ma wannan al'umma, ilimin rabon gado wanda littattafai da dama aka rubuta kuma babu wani littafi na fiqhu face ya kunshi babi na rabon gado. Ilimi ne mai muhimmanci wanda har an ruwaito Sayyidina Umar yana cewa ilimi abu guda uku ne, imma aya muhkama, aya wanda yake wato ma'anarta tabbatacce ce kuma hukuncinta zartacce ne ba a shafe shi ba, da kuma sunna wadda take ita ma zartattar sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da ko kuma rabon gado wanda aka yi shi bisa daidai da yanda Allah maɗaukakin sarki ya raba shi. Wannan shine ilimi, ka san ilimin Alƙur'ani, ka san ilimin sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam, ka san ilimin rabon gado. Yana daga cikin ilimin da ake cewa shine farkon ilimin da za a ɗauke, don haka ne yake da muhimmanci ya zamanto kan cewa an san shi. Kuma babu wannan ba yanzu da dama za ka samu kaɗan ne wanda za ka ga ya kula da wannan ilimin. Alal misali lokacin da muke a Madina a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai malamai da dama wanda suke darasi daban-daban. Sheikh Atiyya ya karantar da ilimin rabon gado Rahabiyya, amma malami guda ɗaya ne ya shahara a kasan cewa ya san rabon gado ya keɓanta da wannan ilimin. Wani malami asalinsa mutumin Yaman yana zaune da za a ganshi ɗan ɗalibai kaɗan suna koyon ilimin rabon gado a jinsu. Ba kowane ba ko ina ne za ka ga ana karantar da ilimin rabon gado ba, ishara ga abin da magabata suke cewa shi ne farkon ilimi wanda za a ɗauke shi a cikin wannan al'umma. To wannan aya ita ce aya ta farko da ta yi bayanin yadda ilimin rabon gado, yadda rabon gado yake kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya tokar. Allah ya ce yusikumullahu fi auladikum, Allah yana yi muku wasici fi auladikum a cikin sha'anin ƴaƴayenku. Al-aulad jam'u walad, shi ne wato ɗa, ƴaƴaye, wanda ya haɗa ɗa namiji da ƴa mace da ɗan ɗa namiji jika kenan, komai nisansa ɗan ɗa ɗan ɗan ɗa haka, banda ɗan ƴa. Shi ɗan ƴa ba ɗan mutum ba ne, ɗan wani ne. بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأبائد كما يندسك يندس لارواز في شوكو بنونا بنو أبنائنا أعم سوني أعم ماذا وبناتنا أعم ما تقوى بنوهن أعم سو أبناء الرجال الأبائد أعم وأنس ماذا جيني واتو أجنبي لك جريم أعم ونجداني با أعم جدا مبني واتو فينا. Wannan haka larawa su ta shari'a ma a haka ta tafi, ɗan ƴa ba a sashi a cikin ƴaƴan mutum, don haka ba zai shiga da ƴaƴan mutum ba, amma ɗan ɗa idan babu ƴaƴan mutum na cikinsa zai yi gado a matsayin ɗa yake. An fahimta? To Allah ya ce yusikumullahu fi auladikum, Allah ya yi muku wasici. Alwasiya, abin da ake nufi da wasiya shi ne umarni wanda aka ba da muhimmanci a kansa, wanda ta kunshi abin wato amfani da alkhairi da kulawa da shi wanda ake mawasiyar, kuma shi kansa mai wasiyar ya himmatu wajen yinsa. Shi ya sa ne aka kirawo abin da mamaci yake yi kafin mutuwarsa aka kira shi wasiya, saboda shi ne kamar umarninsa na ƙarshe a rayuwarsa, abin da zai yi daga shi ba zai sake wani ba. To kaga babu abu da yake da muhimmanci kamar sa. To Allah da kansa yake cewa ya yi muku wasiya, kamar yadda kuke yin wasiya wato kuke ba da umarni akan abu mai muhimmanci a rayuwarku, to Allah ya yi muku wasiya dangane da ƴaƴanku. Lidzakari mithlu hadzil unthayayn, ga namiji kwatankwacin rabon mata guda biyu, wato kwatankwacin rabon mata guda biyu ga namiji, wato rabon mata guda biyu shi ne yake tabbata ga namiji guda ɗaya. Wannan wajen ƴaƴa kenan. للذكر مثل حظ الأنثيين ga namiji yana da rabo biyu rabon mace guda daya wato ya ninka ta idan wato aka bar idan mutum ya bar ƴaƴansa kawai a cikin dukiya don aka tashi raba dukiyar idan da idan namiji ne daya da mace daya sai a raba dukiyar kashi uku mace ta dauki kashi daya shi kuma a bashi kashi biyu domin shine lizzakari mithlu hazbil unsayayn rabansa shine rabon mata biyu wato mace daya abinda mata biyu za a ba su shi kadai zai dauka saboda haka sai ya rukanya rabon kanwarsa yar uwarsa kanwarsa ko yarsa nan aka ce to menene hikimar da aka ce lizzakari mithlu hazbil unsayayn ba a ce a lizzakari nisfu ba a ce lil unsa nisfu hazbil zakari ba mace tana da rabin rabon namiji sai aka ce namiji yana da wato rubi yana da wato kwatankwacin rabo biyu na mace yana da kwatankwacin rabon mata biyu kace wannan an yi ne domin a nuna cewa rabon mata tabbatacce ne ba wai sai sun dangantu ya zuwa ga maza ba aka so aka mai da rabon matan shine asali daga rabon matan ne ake kaiwa ya zaunu a san rabon namiji wato sai an fitar da rabon mace sannan sai a rubanya ma namiji a bashi nasa rabon domin su mata ba a ba su rabo a zahiriya ba su da rabo a cikin jahiliya kamar yadda muka gani jiya a cikin lirrijali nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun wannan ba koyaushe ne ake sa ake yin lizzakari mithlu hazbil unsayayn ba ana yin sa ne kawai wajen asibci me ake nufi da asibci wato wajen wanda idan an bama wanda aka iyakance musu rabonsu sauran dukiyar shi ne suke dauka shi ne kamar ƴaƴa da ƴan uwa ƴaƴa na ciki su ba a cewa ga rabon da za a ba su sai dai idan aka bama kowa nasa sauran dukiyar sai su dauka to in suka dauka suka tashi rabawa ba za su raba daidai wa daidai ba ka san namiji zai fi ka san mace saboda haka sun ga ƴaƴa kenan da ƴan uwa in su suka yi gado a matsayin asibe ƴan uwa wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko wanda kuke uba ɗaya su ne suke gado a matsayin asibe masu ɗaukar rabon dukiya sauran dukiya su ne ake raba ka san su haka amma yayin da suka zamanto ana raba musu rabonsu a matsayin ƴan uwa ta fuskar uwa wanda suke uwa ɗaya ƴan uwa wanda suke uwa ɗaya idan aka tashi rabon gado su ba za a ba su rabon gado da za su ɗauke sauran dukiyar ba ana ba su sulutun dukiya yayin da ya zamanto mutum ana gadonsa a matsayin kalala kamar yadda za mu gani a ayar da za su zo gaba to a nan wajen babu lizzakari mithlu hazbil unsayayn sai aka yi fahum shuraka'u fi thuluth wato idan mutum ya zamanto idan mutum ya mutu ba shi da uba ba shi da ƴaƴa inda kenan ba shi da magaji asibi sai dai ƴan uwa ko baffanni ko ƴan baffanni su za su zamanto asibanta to idan ba shi da uba ba shi da ƴaƴa to kashi ɗaya na uku sulukin dukiyarsa kashi ɗaya cikin uku na dukiyarsa za a ba ma ƴan uwansa da suke uwa ɗaya to ƴan uwan nan da suke uwa ɗaya komai yawansu wannan sulukin za su raba kuma in suka tashi rabawa daidai wa daidai za su raba da mace da namiji duk ɗaya ne nan ba za a yi lizzakari mithlu hazbil unsayayn ba lizzakari mithlu hazbil unsayayn fi auladikum da kuma wajen ƴan uwa kamar yadda za ta zo a ƙarshen suratul a ƙarshen suratul nisa yusikum yastartunaka qul illahu yuftikum fil kalala in imru'un halaka laysa lahu waladun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha in lam yakun laha walad fa in kanat ithnatayn falahuma thuluthani mimma tarak wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaa falizzakari mithlu hazbil unsayayn nan ne lokacin da ake rubanya ma namiji rabon mace hikimar shari'a a cikin wannan shine cewa shi namiji yana daukan nauyin da mace ba ta dauka namiji shine idan ya aure shine zai ciyar da mace shine zai ciyar da yara ba za a ce mace duk kudinta ba za a ce ba za a ce za ta dauki nauyin yaranta ba ko za ta dauki nauyin mijinta ko za ta dauki nauyin kanta duk kudinta namiji shi zai ciyar da ita. Sannan kuma ba wai kawai za a bata gado bane in tana matsayin ɗaya, in tana mace za ta shiga, in tana mata za a bata gado, in tana ƴar uwa za a bata gado, in tana uwa za a bata gado. Akwai hanyoyin gado zai wa da za ta samu. Sannan gashi nauyin da yake kanta bai kai nauyin namiji ba, a fuska ɗaya ne kawai yayin da ta zamanto afi ba shi ne aka sanya rabanta bai kai raban namiji ba. Saboda haka ina duk masu yaƙi da addinin musulunci, maƙiya addinin musulunci sun ɗauki wannan, ta yaya addinin musulunci ya bai tabbatar ma da mata ƴanci ba, saboda me za a fifita namiji akan mace, a ce rabanta na gado ya fi raban mace, za a ba shi biyun raban mace. Wannan na farko tukuna fito na fito ne ga Allah. Allah ya ƙarasa wannan ayar cewa inna Allah kana aliman hakima, Allah masani ne gwani, Allah yana da hikima a cikin yadda ya sanya wani. Saboda haka wanda duk ya faɗi wannan yanayi ma Allah fito na fito ne, wato yana challenging ɗin hikimar Allah, yana cewa Allah ba shi da hikima, Allah bai san cewar mace ya kamata a ba ta ƴanci irin namiji ba. Sannan kuma in ma muka dawo ya zuwa ga batun hankali, shi ne wannan abin da muka ambata, wanda malamai sun faɗe shi cewar nauyin da yake kan namiji wanda shari'a ce ta ɗora masa, ba ta ɗora masa wannan nauyin ba. Saboda haka ya dace ya zamanto hanyar da za a buɗa masa ta samun rabo a cikin gado ya fi hanyar da aka buɗa ma mace, saboda nauyin da aka ɗora masa ya fi nauyin da ake ɗora ma mace. Sannan Allah ta'ala ya ce fa in kunna nisa'an, idan ƴaƴan suka zamanto mata ne, fa in kunna nisa'an fawqa ithnatayn, in suka zamanto mata ne fawqa ithnatayn da suka fi mata guda biyu, falahunna thulutha ma tara, to suna da kashi biyu cikin uku na abin da ya bari. Wato in sun zamanto mata sama da biyu nawa kenan? Uku da abin da ya sama, uku da abin da ya sama. Wato idan mutum ya mutu ya bar ƴaƴa mata uku da abin da ya sama, nawa za a ba su? Kashi biyu cikin uku na dukiyar, tulufani, tulufani za a ba su. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu, idan kuma ƴa ce guda ɗaya sai a ba ta rabi, sai a ba ta annis, rabin dukiyar. Wannan duk wanda ka ji Allah ya ce ga abin da za a ba shi nis, rubu, thuluth, sudus, thuluthan, wannan su ake ce musu ashabul furud, masu wato rabo ayyananne yankakke a cikin shari'a. Domin masu gado nau'i biyu ne, akwai ashabul furud, akwai kuma al-asaba, wanda akwai wato wanda ake ba su kaso ayyananne, akwai kuma wanda yake su sai dai su ɗauki sauran rabon. To ƴaƴa mata suna daga cikin ashabul furud, in suna da yawa a ba su kashi biyu cikin uku su raba daidai wa daida tsakanin su. In ko ɗaya ta kaɗai ce a ba ta rabi, a ba ta rabi, rabin dukiyar kuma ina zai tafi? Sai tafi wajen wanda suke su ne mafi kusancin alaƙa ta dangantakar mazaje tare da shi mamacin, su ne al-asaba. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake al-haiqul fara'id bi ahliha fama baqiya fali'aula rajulin zakar, ku bayar da wato raban gado, ka saka shan raban gado ga ma'abutansu. Wanda Allah ya ce a ba shi rabi, a ba shi rabi, wanda Allah ya ce a ba shi sulutani, a ba shi sulutani, abinda ya saura to ku bayar da shi ga namiji wanda yake shi ne mafi kusanci a dangantakarsa da mamacin, shi ne al-asib kenan. To wannan ayar kun ga ta ce in mata sun zamanto uku ne da abinda ya fi uku za a ba su sulutan, in ita kadai ce za a ba ta rabi, to in su biyu ne fa? Dan an ce fa in kunna nisa'an fawqa ithnatayn, sama da guda biyu, in su biyu ne fa, nawa za a ba su? Nisfi ko? Can ayar ƙarshe ai ba a kan ƴaƴan ciki ba ne, ayar ƙarshe a kan mata ne. Fa in kana tafnatai, a kan ƴan uwa ne. Fa in kana tafnatai ne falahuma thuluthani mimma tarak, idan ƴan uwa mata ne ya bar su biyu to za a ba su thuluthani. Wannan nasi ne a kan ƴan uwa shaƙiƙai ko ƴan uwa mata ne arba'i, amma ƴaƴa mata na ciki fa in su biyu ne. To ɗan sai suka ce wannan ayar ta ƙarshe idan ƴan uwa shakikai ko li'abbai su biyu an ba su sulhun dukiya to ɗan uwa mata ɗaya na ciki mata su suka tantance a ba su kuma sulhun to da aka suka ce isnati in su biyu ne su ba hukuncin mata uku za a ba su sai a ba su sulhun dalili ɗaya kenan wato ake kiyasi akan ɗan uwa mata na ayar ƙarshe dalili na biyu shine asalin saukar wannan ayar domin kamar yadda Imam Tirmidhi ya ruwaito dalilin saukar wannan ayar Jabir ibn Abdullah shine ya ruwaito cewa Sa'd ibn Rabi' ɗaya daga cikin sahabbai da suke shahada a wajen yakin Uhud matarsa ta zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ta kawo kuka ta ce ya Rasulullah ya Rasulullah hatani ibnata Sa'd ibn Rabi' qutila abuhuma ma'aka fi yawmi Uhud shahida yace ya Rasulullah waɗannan ƴaƴan ƴaƴa mata ne guda biyu na Sa'd ibn Rabi' an kashe ubansu tare da kai a wajen yakin Uhud ya mutu shahidi wa inna ammahuma bakkansu wane ne bakkansu dan uwan Sa'd ibn Rabi' an gane dan uwansa ko shaqiqi ko li'abi shine amman bakkon su akada malahuma falam yada lahumu mala yanzu ya fashi dukiyar baki da ba musu komai ba wala yankahani illa walahuma mala ba za a aure su ba sai suna da kudi ba wanda zai kudin auren su in ya ga su talakawa ne ba su da komai qal fi annabi sallallahu alaihi wasallam yace yaqdi Allahu fi zalik Allah zai hukunci akan wannan sallallahu alaihi wasallam ya mai da hukuncin ga Allah domin Allah zai saukar masa abin da zai bayyana wannan hukunci yace Allah zai hukunci akan wannan fa nazalat ayatul miras sai wannan aya ta sauka fa arsala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila annihima sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura aka kirawo babban nasu fa qal a ati ibnati sa'adin as-sulufaini ba ma ƴaƴan sa'ad su biyun nan ba su sulufaini kashi biyu cikin uku na dukiyar wa ummuhuma as-sumun uwarsu kuma sabata sumuni kashi ɗaya cikin takwas na dukiyar wa ma baqiya fa huwa la sauran nasin shine hukuncin kamar wanda ayoyin nan abinda ayoyin nan suka bayyana kenan saboda haka wannan ita ce hujja ta biyu cewa ƴaƴa mata in su biyu ne sulufin za a ba su kashi biyu cikin uku na dukiyar ubansu tamkar in su uku ne ko sun fi haka wa in kanat wahid tanfalihan falahan wa li abawayhi li kulli wahidin minhum as-sudus iyayensa kuma al-abawaini shine uwarsa da ubansa shi mamacin li kulli wahidin minhuma ga kowane ɗaya daga cikin su biyun as-sudus za a ba su sudusi shine kashi ɗaya cikin shida shine sudusi wato kowanne daga cikin iyayensa uba a ba shi sudusi uwa ma a ba ta sudusi wali abawaihi li kulli wahidin minhuma sudusu mimma tarak za a ba su sudusin daga abin da ya bari in kana lahu walad in yana da ɗa ko guda ɗaya ne wato haka za a raba ma ƴaƴa wato ƴaƴa iyayen domin idan mutum yana da ɗa to ɗan shine aula rajulin zakar gare shine mafi kusanci ne namiji mafi kusancin alaƙa dangantaka da shi ya fi uba ɗa ya fi uba kusa da kusanci da mamaci an fahimta uba a lokacin nan sai ya zamanto shi ma ka san su za a bashi an bashi ka san su ya koma ya jira sau ya kalli dukiya sai a bashi sudufi uwa ma a bata sudufi sauran dukiyar na ɗa ne fa in lam yakun lahu walad in bashi da ɗa wa warithahu abawahu iyayensa suka zamanto su ne magadan fali ummihi sudus sai a ba ma uwarsa suluti kashi ɗaya cikin uku ɗin nan na dukiyar in ya zamanto wato in ba shi da ɗa ya zamanto shi kaɗai ne bai haihu ba amma ga uwarsa ga ubansa to sai a ba ma uwar suluti sauran dukiyar sai uban ya ɗauke na'am ba shi da mata in yana da mata to wannan ita ce al'umariya wannan akwai magana a kanta in yana da mata za mu zo gare ta amma in ba shi da mata uwar sai ta ɗauki kashi ɗaya cikin uku uban sai ya ɗauki sauran fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus in ko yana da ƴan uwa to fali ummihi sudus sai ta rage ma uwar sai ta zama tana da sudusi wato mai wakon sudufi ta koma sudufi wannan shine abinda ake cewa hajjabul nuqsan sun mata shamaki da ya rage rabanta mai wakon da aka samu kashi a cikin uku yanzu tunda akwai ƴan uwa su ba za su komai ba amma kuma sun rage ma uwa haƙƙinta menene hikimar wannan an ce domin rabon uba ya karu tunda shine asiri tunda karshen ta tunda shine asiri akwai nauyin cewa shi zai biya musu sadaki shi zai musu aure shi zai musu aure saboda haka sai aka ƙara masa rabon uwa kuwa ba za a ce ki kawo kuɗi a ƴaƴanki aure ba wannan ruwan uba ne saboda haka sai aka rage mata nata saboda uban shi zai ma ƴaƴanka aure aka ƙara domin rabon domin ka san uba ya karu tunda inda an ce sulusi za a bata bayan kuma gashi akwai yana shi wannan mamacin akwai yayyansa da karnansa wanda su ma suna jira suna kallon uban zai musu aure gashi kuma uwa ita ba za ta biya wannan nauyin ba kuma an ƙara mata yawan dukiya shi kuma an ƙara mata ƙarin nauyi ba an ƙara mata yawan dukiya ba sai zaman to babu hikima a cikin wannan saboda haka tunda yana da ƴan uwa sai aka rage ka san uwar aka ƙara ma ya zaman to abin da zai uban zai samu kaso ne mai yawa fa in kana lahu ikhwatun fa li ummihi as-sudus min ba'di wasiyya duk wannan rabon min ba'di wasiyya bayan wasiyya yusi biha aw dayn wanda shi mamacin yake yin wasici da shi aw dayn ko kuma bashi wanda mamacin ya bari wato ba a rabon gado sai an biya wasiyya sai an biya bashi menene ake farawa daga ciki wasiyya ake fara biya ko bashi sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbata cewa bashi ake fara biya kamar yadda ya zo a hadisin sayyidina ali ibn abi talib شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء الدين قبل الوصيه ناهى لتعن صلى الله عليه وسلم ينا بايد باشي كافون يذكر الوصيه وصيه شيني متين ينا ده حقين ا cikin kashi daya cikin uku na dukiyarsa yace zai raba ta ga wadansu wanda suke ba magada ba kuma alal misali mutum ne a cikin ƴan uwansa ya ga akwai wani wanda yake ya lizince shi ya ne masa abinda haka ƴaƴansa na cikin sa ba sai masa ya dauki nauyin ta gashi kuma in ya mutu bashi da kaso na rabon gado tunda Allah bai bashi ba Allah ne ya rabon gado ba ganin dama wani bane Allah ne ya raba ya ba mu kowa to shi kuma wannan bashi da rabo to sai ya ce daga cikin dukiyata na bashi kaza ba zai iya cewa na bashi dukkan kuɗin ba domin ya ce ƴaƴan nan na hatsi na nune ba sa taimaka mu wal iyazu billah ba a tsine mu duk wanda tsine ƴaƴansa albarka ya saba ma Allah in ya dace da lokacin ijaba sai Allah ya karba addu'ar sa to waɗansu suna yin irin wannan sai to ba ma za su ba su komai ba a cikin dukiyar su samu wani ce shi za su ba mu to ba shi da ƴancin ya haka yana da ƴancin ya bayar da abin da bai huce kashi ɗaya cikin uku na dukiyarsa ba saboda hadisi sa'ad ibn abi waqqas da yake zai ba da dukiyarsa gabaki ɗaya sadaka domin ya ga ƴaƴa mata kawai gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ka bar ƴaƴanka mawadata ya fi ita ka bar su talakawa suna bara wajen mutane yace to ibada kashi biyu cikin uku na dukiya yace a'a yace to ibada rabi yace a'a yace to ibada thuluthi yace as-thuluth wa thuluthu kathir yace to kashi ɗaya cikin uku shi ma kashi ɗaya cikin uku yana da yawa wato ma'ana yake nuna masa cewa yake da ƙara rigewa sannan ya ga masa wannan wasiya innaka anta da'a waratataka aghniya khairun laka min an tada'ahum alatan yatakaffafuna an-nas kabar ƴaƴanka cikin wadata ya fi duka ka bar su talakawa suna zuwa suna miƙa hannu suna neman mutane su taimaka musu saboda haka daga nan ne malamai suka ce mutum zai iya wasiya ne da dukiyarsa da kashi ɗaya cikin uku kaɗai na dukiyarsa to idan mutum ya yi wasiya kafin a yi rabon gado sai an zartar da ita amma kafin wasiyar sai an biya bashi tukuna domin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda sayyidina Ali ya ce ya ba sai da ya fara ba da bashi kafin ya zartar da wasiya kafin wannan kuma gabaki ɗaya akwai butun akwai kudin liskafani kudin liskafani daga dukiyar mutum ake cikewa kudin liskafani da kudin haka kabari da kudin daukan makara duk wani abu da ya danganci abin da mutum haƙƙin dukiyar mamacin ne sai in wani ya dauki in aka dauki wannan sai a zo kan bashi a biya basu suka domin wannan ba mallakar sa bane sannan sai a ware kasan masu wasiya shine Allah ya ce min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn sannan Allah ya ce aba ukum wa abna ukum su waɗannan magada ai haula il warasa aba ukum wa abna ukum iyayenku ne da ƴaƴayenku la tadruna ayyuhum aqrabu lakum nafa'a ba ku sani ba wanne ne daga cikin su yafi kusanci wajen amfani a gare ku wato bai bar rabar hannunku ba domin ta yi ka rika ganin kan cewa ai iyaye na su ne suka fi tausayi na ƴaƴana ba sa tausayi na saboda haka in ya tashi rabon bari in ba mu iyaye da yawa wataƙila su ne za su tuna da ni su min wakati su min sadaka su min addu'a da sauransu ƴaƴana ko ba za ka yi ba ko kuma bil'as ka ce ƴaƴana sun fi tausayi na bisa iyaye na shine Allah ya ce la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an ba ku sani ba ku san wane ne ya fi kusancin amfani a gare ku ba faribatan min Allah wannan rabon gado farilla ce da ta zo daga Allah wato faradahu Allah faribatan min Allah Allah ya farlanta shi ya yanke shi hukunci daga Allah inna Allah kana aliman hakima Allah hakika masani ne hakima gwani ne wato Allah yana da sani ma'ana ya san ko abin da baku sani ba yana daga cikin sanin ka wanda ya mana ishara da shi anan baku san wanne ne fa amfani ba wajen rabon gado wanne ne zai zama tun mai rahama daga cikin waɗanda suke cin gadon ku domin akwai wani wanda yake shi abinda kawai yake dubawa ya ga wannan gawar wace irin gawa ce farar gawa ce ko bakar gawa ce an san an san wannan sunan ko farar gawa ita ce wanda mutum ya mutu ya bar kuɗi da yawa ke wanda bai mutu wanda ya mutu bai bar komai ba kuwa ƴaƴan sai magarin sai ta ya bar muku da nauyi to baka san wanda zai ce zai rinka kallon ka da wannan kallon ba baka san wanda yake kuma zai rinka kallon ka da kallon rahama ba Allah shi ne ya sani saboda haka ya hukunta abin da ya dace da ilimin ka kuma Allah gwani ne cewa ya sanya komai yana da hikima yana daga cikin hikimar Allah wanda ya wannan kasar rabon gado to wannan ya fitar da kaso farilla kamar wannan akwai sulusani da ƴaƴa idan suka zamanto biyu ƴaƴa mata sun zamanto biyu ko abin da ya fi haka akwai nisfi rabi ga ƴa ta ciki idan ita kaɗai ce haka ƴar ƙa ita ma tana ɗaukan wannan hukunci idan babu ƴa idan babu ƴaƴa to ƴar ƙa tana ɗaukan wannan hukunci jika kenan nisfi kaso na biyu sudusi shine na uwa da sudusi na uba idan ya zamanto akwai ɗa sannan akwai sudusi na uwa idan ya zamanto cewar babu ɗa kuma babu ƴan uwa sannan sudusi na uwa in ya zamanto akwai ƴan uwa babu ɗa to akwai kaso na biyu wanda wannan ayar ta yi shiru a kansa amma malamai sun ɗauke shi sun fahimce shi daga ayar shine abinda ake ce ma sulutul baqi kashi ɗaya cikin uku na ragowar dukiyar shine idan mutum ya mutu idan mace ta mutu ko namiji ya mutu ya bar matarsa da uwarsa da ubansa an fahimta ya bar mace da uwa da uba kun ga mace za a ba ta rubu'i domin mace ba a taba hana ta cin gado ba a taba hana ta cin gado sai dai a rage mata rabanta kamar yanda ɗa da ƴa ba a taba hana su cin gado da uwa da uba ba a taba hana su cin gado su ne kawai jinsi guda uku al-waladan al-aulad wal-abawan wal-azwaj su ne kaɗai wanda ba a hana su rabon gado sai dai a rage musu amma ba ta taba zuwa wani hali da za a ce ba su da rabo ko kaɗan to da haka ita mace da aka bari tana da rubu'i kamar yadda zai zo a ayar da za mu zo mu karanta nan gaba ita uwa in aka ce an ba ta sulufi na dukiyar ya zamanto cewar abinda uba zai samu ya zamanto kaɗan ne akan abinda uba zai samu ya zamanto kaɗan ne akan abinda ita uwa za ta samu domin in ka haɗa da rubu'i da sulufi idan ka haɗa shi ka kasa shi kaso 12 zai zamanto cewar kashi 7 cikin 12 shine rabon da waɗannan za su samu kashi 5 shine abinda uba zai samu to idan aka tsiyaro ya zamanto wanda aka bari miji ne wato mace ce ta mutu ta bar mijinta da uwarta da ubanta ta bar uwarta da ubanta da mijinta, mijinta zai dauki rabin dukiyar, uwa in ta dauki sulusun dukiyar. Idan uwa ta dauki sulusun dukiyar, abinda uba zai samu abin nan, idan uwa ta dauki sulusun dukiyar, uba abinda zai samu sulusi kawai zai samu. Saboda haka uwa ta samu sama da uba. Bayan kuma gadan da uwa ta samu tare da uba a matsayin kamar asibai take, kamata yayi a ce uba ya samu kashi biyu na rabanta domin nauyin sa ya fi nauyin uwa. To dan haka sai Zaid ibn Thabit a nan wajen ya saba, yace uwa ba sulusi za ta samu ba, sulusun baki za ta samu, sulusun ragowa. Domin in aka ba ma miji rabi, abinda ya saura rabi ne ko, to sulusun rabi sai ya zamanto kashi ɗaya, sai ya zamanto sulusi kenan, kashi ɗaya cikin shida shine abinda za ta samu. Sai ya zamanto sulusani na rabi ɗin shine kashi biyu cikin shida, sulusi shine uba zai samu. Sai ya zamanto abinda uba ya samu ya zamanto rubi biyu na abinda uwa ta samu, wanda shine ya dace da hikimar Al-Qur'ani wajen cewa idan wato aka zo aka yi gado a matsayin asibci, shine kamar ƴaƴa suka haɗu wajen gado, maza da mata, namiji ya zamanto ya ruɓanya rabon namiji, ya ruɓanya kasan rabon mace. Idan suna matsayin ƴan uwa suka yi gado a matsayin asibci, sun ɗauki sauran dukiyar ɗan uwa namiji, ya samu rufi biyu na rabon ɗan uwa mace. To haka zalika iyaye, in zai zamanto ragowar dukiya za a ba su, to kamata ya ce rabon miji, rabon uba ya zamanto rufi biyu na rabon uwa. Zaid ibn Thabit ya amfani da hikimar shari'a, ya duba ma'ana ya istinbati. Ibn Abbas ya saba masa, yace Zaid ibn Thabit ya ce, Ibn Abbas ya ce ma Zaid ibn Thabit, Allah ta'ala ya ce falahun falaha فإن كان فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. إن كتموا أشن القرآن شوى فلأمه ثلث الباقي. الله شوى ثلث لا أباك. لكي أي كنا مجني مما نمجني ناي استنباط كما تي استنباط. سورة الجمهور ما لم يسمع سرد زي ابن سعد باتا عند ابن عباس. ابن عباس شوى ثلث لا أباك ظاهرية ابن عباس. Zaid ibn Thabit ya saba masa, mafiya yawan malamai suna tare da Zaid ibn Thabit. Wannan domin an batanta bai zuwa cikin Al-Qur'ani ba, amma malamai, mafiya yawan malamai sun tafi akan wannan, saboda wannan hikima da duba ya zuwa ga wannan illa, wato wannan hikima ta shari'ar musulunci wadda ta sanya wajen rabon gado ga asibai. Na'am. Allah yake wala kulli suma taraka azwajukum in lam yakul lahum walad. Ku mazaje kashi nisfi ya tabbata a gare ku shine rabin dukiya ta tabbata a gare ku ta abinda matayenku suka bari na dukiyarsu in suka mutu suka bar dukiya to rabi ya tabbata a gare ku shine rabon ku na gado in lam yakul lahum wala in ya zaman to babu da a gare ku ba da a nan wajen ko namiji ko mace sawa'un da na ciki ko jika dan da shi ma zai dauki wannan hukunci kamar yanda ɗan da ita ma za ta dauki wannan hukunci banda sanya duk waɗannan wato idan ƴaƴa suka kasance ga matayenku to a za su rage in ba su da ƴaƴa in matan idan mace ba ta da ɗa ta mutu to mijinta yana da rabin dukiyarta gado fa in kana lahunna waladu idan akwai ƴaƴa a gare su in ƴaƴa sun kasance a gare su falakum rubu'u mimma tarakna to kuna da rubu'i daga abin da suka bari shine kashi ɗaya cikin hudu min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayn bayan wasiya wanda suke yi su matan aw dayn ko kuma bashi da ake gurbi ma'ana kenan kamar yanda namiji zai yi wasiya haka mace za ta yi wasiya kamar yanda matsayin wasiyar mace take ba za a yi rabon gado ba sai an zartar da wasiyarta bayan an biya bashi haka dalika na mace ita ma yake walahunna rubu'u mimma taraktum su kuma mata suna da rubu'i daga abin da kuka bari in lam yakun lakum walad idan ba ku da ƴaƴa in ba ku da ƴaƴa na cikinku su ne wato ɗan namiji ɗa namiji ko ƴa mace ko ɗan ɗa namiji ko ƴar ɗa namiji duk waɗannan ƴaƴa ne wanda su ne sharaɗin da mace za ta samu rubu'in dukiya macen nan kuma da aka ce mace a nan wajen ana nufin jinsi ko su nawa ne matan in dai sun mutu suna ƙarƙashin wato in dai da auren su lokacin da mijin ya mutu ma'ana ba su fita daga cikin idda ba ko da an sake su saki wanda yake na kome to idan mijin su ya mutu suna cikin idda sai sun ci gado sai an ba su kasan su in su hudu ne sai su zamanto su yi tarayya a cikin rubu'i idan mijin ba shi da yaya fa in kana lakum walad idan ƴaƴaye sun kasance a gare ku ya ko mazaje falahunna thumunu mimma taraktum to suna da thumuni na abin da kuka bari shine kashi ɗaya cikin takwas min ba'du wasiyatin tusuna biha aw dayn bayan wasiya wadda kuke yin ta da ko kuma bashi wannan ana ta maimaita shi domin a nuna muhimmancin kula da sha'anin fitar da wasiya da kuma muhimmancin biyan bashi kafin a ce za a yi batun rabon gado وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة إذا كما متن نمجي يزمن تو أنا قادة تعمقين كلالة كلالة إن الترى قيدة بتكلة قوزة وأن بسكي شريعة شيء تدود جهكا سابيع سكي سابعين وجمع نسا سكي سكي بسمع نربع حتى سيدنا أبو بكر رضي الله عنه خليفة من زم الله صلى الله عليه وسلم الصديق الأكبر شوائين دعاكة بيش أسم كلالة سيتي أقول فيها برأيي zan faɗi ra'ayina a kan sha'anin kalala fa in yakun sawaban fa min Allah in dai ne to daga Allah yake wa in yakun khata in kuma kuskure ne fa minni wa min ash-shaytan to daga gare ni ne kuma daga cikin shaytan ne yake karkatar da ni wallahi wa rasuluhu bari'an min ba ruwan Allah da bangaren ku da wannan haka ya kamata malami ya zama to haka ibnu ma'aka ka habbe suka koya maka ibnu mas'ud shi ma da aka tambaye shi akan sha'anin qadiyar macen da mijinta ya mutu ya zama to kanta ba ga an farnata mata sadaki ba mijinta kuma ba ta tare ba mijinta ya mutu ya za a yi shi ma yace ban ji ko ba yace zan faɗa da ra'ayi na in daidai ne daga Allah ne in ba daidai bane kuma ni ne da kuma shaytan Allah da manzon sa ba ruwan su da shi yace al-kalalatu abin da yake nufi da al-kalala man la walada lahu wa la walid shine wanda ya mutu bashi da da bashi da uba bashi da ɗa bashi da mahaifi ko ai su ne asibai kenan sun zamanto wanda za su zamanto a asibarka na gefe ne sai dai hawa shi domin mutum yanda yake yana da akul shi mai iyaye uba har zuwa kaka yana da far yana da reshi jela ɗa har zuwa jikoki sannan yana da hawa shi yana da gefe rassa ƴan uwa da bakwanni da ƴaƴan ƴan uwa da ƴaƴan bakwanni shine rassan mutum to wanda yake ba shi da alkalala shine an yanke asalin ba shi da uba an yanke farkin ba shi da ɗa tartibin shine idan mutum ya bar dukiya ɗansa ne zai ci shine zai ci sauran dukiya uba shi ma sai dai a ba shi nasa kafan in ba shi da ɗa kuma yana da uba, uba shi ne zai ci sauran dukiyar. To in ba shi da ɗa ba shi da uba, to wanda suka fi kusanci da shi su za su ci dukiyar. Wanne ne ya fi kusanci da shi? ‘Yan uwansa wanda suka fito wanda ubansu ya haife su tare. A yi su annu bakwanni a daraja da suke, bakwanni ‘yan uwan uba ne. Rassa ne an ba na uba ko ba su ba, amma wannan ‘yan uwansa ne, rassansa ne. Saboda haka ne ma ake saɓani wanne ake ƙaddamarwa, kaka domin a daraja ta biyu yake, ko ko ‘yan uwa su ma a daraja ta biyu suke. Dukkaninsu alaƙa su ta hanyar uba ne, amma a sahi wajen jumhur kaka yana hana ‘yan uwa gado. Idan mutum ya mutu ba shi da uba amma yana da kaka kuma yana da ‘yan uwa, to ‘yan uwa ba su ne za su zamanto a su bai ba, kaza shi ne zai zamanto ya kwashe dukiya. To idan mutum ya zamanto Allah ya ce fa in wa in kana rajulun yurathu kalala, idan namiji ya zamanto ana cin jadarsa kalala, ma'ana ba shi da uba ba shi da ɗa. Walahu akhun aw ukhtun, amma yana da ɗan uwa ko ‘yar uwa. Nan wajen malamai sun taɗo a kan cewa ɗan uwa da ‘yar uwa da ake nufi a nan wajen ‘yan uwa da ‘yar uwa waɗanda suke li ummai wanda suka fito ciki ɗaya. Domin su ‘yan uwa waɗanda suke na uba, na dangin uba ko shaƙiƙai ko yarbai, ai su ne za su zamanto a sibai ko ba haka ba, su za su kwashe dukiya tunda babu uba babu ɗa. Saboda haka ‘yan uwan da aka ce an raba musu rabo a nan wajen wanda suke suka fito ciki ɗaya. Wanda suke fito ciki ɗaya ‘yan uwa ta dangin uwa kenan. Walau akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhuma sudus, kowanne daga cikinsu yana da sudusi. Kaga sudusi biyu ya zamanto nawa kenan? Sudusi biyu kashi ɗaya cikin shida sau biyu ya zamanto sudusi kashi ɗaya cikin uku kenan. Sudusin dukiyar nasu ne. Fa in kanu aktsara min dhalik, in sun fi haka, wato sun fi biyu, sun fi ‘yar uwa da ɗan uwa, sun zamanto su su uku ne, dukkaninsu maza ko dukkaninsu mata ko biyu maza ɗaya mace ko ɗaya mace a abin nan ko biyu mata ɗaya namiji, fa hum shuraka'u fi thuluth, sai su tarayya a cikin thuluthi a cikin kashi ɗaya cikin uku. Fa in kana aktsara min dhalika fa hum shuraka'u fi thuluth min ba'di wasiyatin yusa biha aw dayn, bayan wasiya da ake yin wasiki da ita aw dayn ko bashi wanda aka riga aka biya. Ghayra mudarar, ba tare da yana nufin cutarwa a cikin wasiya ba. Cutarwa a cikin wasiya shi ne da yi wasiya don ya hana magada haƙƙi ko kuma don ya haɗa rigima a cikin wasiya. Duk wani abu na cuta da aka gano a cikin wasiya, idan aka gano shi ba ta wasiyar ake yi. Duk wata wasiya idan aka yi akwai cuta, akwai haramu, akwai abin da Allah ya hana a ciki, kamar aka yi cutar ta ƙetare sulusi, sai a ɓata wannan wasiyar. Ba za a ce sai a tsaya a kan wato idan dai an gano cewar cuta ya nufin yi ba ta ta ake yi, domin Allah ya hana ya ce ghayra mudarar, ba tare da yana cutarwa ba. Wannan hali ne, wannan hali ya fi bin fasa, hali yana hukunta cewa abinda aka hana fasidi ne, ɓatacce ne. Wasiyatan min Allah, wannan wasiya ce Allah ya yi ta, ya ƙar wato wasiki ne daga Allah da ya tabbatar da ita, wannan mazdari ne mu'akkad, wato Allah yana ƙarfafa wannan a matsayin cewa ya yi shi wasiya daga Allah maɗaukakin sarki, wato umarni ne muhimmanci da ake wasiki da shi. Wallahu alimun halim, Allah masani ne, halimun mai haƙuri ne, baya gaggawar hukuma. Ku bar ganin kan cewa kun yi cuta a kan wasiya, Allah ya sa ba a gane ba, to in kaga Allah ya ƙyale, haƙuri ne na Allah. Amma ba wai don bai sani ba, ba wai don kuma wato ya jahilci wannan abin ba ne, Allah yana sani, sai shi ne haƙuri ne, ba ya yin gaggawar hukuma da wanda suka saba masa. A cikin matsalar kun ga sura kenan ta zo, wanda ake raba dukiya tsakanin waɗanda suke maza da mata matsayinsu ɗaya wajen rabon gado, amma ba a sanya rabon namiji ya fi rabon mace ba. Su ne ‘yan uwa wanda suke yi ta fuskar uwa, rabonsu daidai yake, ba a cewa lizzakari mislu haddin untaye, domin ashabul furud ne a nan wajen. To da haka ba kowace ne ake fifita namiji a kan mace ba. Kuma a cikin wannan rabon shi ne wannan matsalar wanda ake ce ma alhajariya ko al-musharraka take zuwa, shi ne idan mutum ya zamanto a matsalar musharraka, shi ne zauj wa um aw jadda وإثنان من ولد الأم وواحد أو أكثر من ولد الأبوين. إذن يضمن تو أكثر مجي أكثر مؤوى سنة أكثر مؤوى وأن دسيكي أوى السؤال دماما شن سوسو بيو فكي إن أوى نسالي أميكي ننبو دا بيوكم كونغا أوى مجي da uwa da al'ummai sannan kuma da shafiƙai guda biyu ko sama da haka ita ce musharraka wanda sahabbai suke zaɓani an yi ta zamanin sayyidina Umar. Miji tunda ba shi da wato ita uwa ita mace da wanda ta mutu mace ce ta bar mijinta saboda haka mijin nawa za a ba shi tunda ba ta da ƴaƴa na za a ba shi nisfi kashi ɗaya cikin rabin dukiya. Uwa tunda ba ta da ƴaƴa nawa za a ba wa uwa sudusi za a ba ta tunda tana da ƴan uwa fa in kana lahu iswatun fa li ummihi sudus ko ba ta ba to saboda haka abinda an ba ma miji rabi an ba ma uwa sudusi kaga an samu sulusani kenan kashi biyu cikin uku abinda ya taura shi ne sulusi shi ne rabon waɗannan ‘yan uwa wanda suke suka fito ciki ɗaya. Akwai abin da ya saura da dukiyar? Sulufi, dukiyar ta ƙare. Saboda haka ‘yan uwa shafiƙai sun ce to mumu ne a Sibai, ina rabon namu sai ka aika ku da rabo, da farko kuna samun sauran dukiya ne in aka ba mu masu rabo masu gado. Sai su ce to a ƙyale uban namu, a ɗauka ubanmu jaki ne ko dutse ne. Mun haƙura da uban namu mun dawo ta fuskar kuwa mu ma aka samu tare da ƴan uwanmu da muka fito ciki ɗaya a ba mu rabon namu ba ma san asibi shi ne ake ce mata matsalar hajariya wato wanda suka ce da sayyidina Umar ya hana su rabo suka ce ya amiral mu'minin waɗannan ai ciki ɗaya muka fito da su an ba su sulusi mu ma ne sa ba za a ba mu sulusi ba ya ce ai ko asibai ne sauran dukiya za su ɗauka suka ce to mun haƙura ka ɗauka ubanmu jaki ne ko dutse ne. Ka ɗauka a wurin da ke ne ko dutse ne sai suka ce to shi kenan sai aka haɗa aka wasu saboda haka a cikin irin wannan matsalar sai ya zamanto sun haƙura da asircin suka dawo suka ce za su yi gano da farilla da su da kaso tabbatacce wanda Allah ya bayar inda Allah ya ce fa in kanu aksara min zalik fa hum shuraka fi sulh in sun zamanto sun fi biyu to sai su zamanto masu tarayya ne a cikin sulhun dukiya. Ita ce wannan matsalar da ake ce mata al-musharraka wanda sayyidina Umar ya yi wannan hukunci kuma wannan shi ne matsabar a daima da cikin sahabbai suka yi muwafaƙa da shi daga cikinsu akwai ibnu mas'ud da zayd ibnu sabit da ibnu abbas sayyidina Ali baya musu baya ya yarda wannan ya ce ku kuna nan a matsayinku babu wancan ubanku ya zamanto dutse ko jaki ba ku da rabo sai sayyidina Ali baya ba su a cikin hukuncin sahabbai wannan yana daga cikin wuraren da masalai ɗin da sahabbai suka saba wanda yake duk zahirin maganganu ne na ijtihadi Allah maɗaukakin sarki shi ne yafi sanin abin da yake daidai. Wannan ayar ta hana cutarwa a cikin wasiya akwai hadisi da yake ƙarfafa wannan ma'ana wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka rawaito yana cewa al idraru fil wasiyati min al kara'ir cutarwa a cikin wasiyin cuta a cikin wasiya wannan yana daga cikin kaba'irul dhunub yana daga cikin manyan dhunubai dan haka idan mutum ya zamanto cewa ya tashi yin wasiya da ji tsoron Allah maɗaukakin sarki kada ya cutar da ƴan uwansa kada ya cutar da magadansa kada ya cutar da ƴan uwansa sau da yawa za ka ga irin wannan cutar da ake sanyawa irin wannan rashin adalcin da ake yi a cikin wasiya sau da yawa za ka ga shi ne yake zamantowa sanadiyyar yanke zumunci saboda haka kada mutum ya zamanto shi ne sanadiyyar da zai ɓata zumunci tsakanin ƴan uwansa domin shi zumunci ɓata shi yana daga cikin kaba'irul dhunub yana daga cikin abubuwa waɗanda suke kawo ƙarna a bayan ƙasa. Allah maɗaukakin sarki yana ya sifanta wannan daga cikin sifar munafikai allati wayattaquna ma amara Allahu bihi an yusal masu yanke abin da Allah ya umarni da a sadar da shi duk wanda ya wani abu wanda zai zamanto sanadin ɓacin zumunci ya samu wannan sifa wal iyadu billah. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآخرنا ولا تكر علينا وارض عنا وربنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم فرج فرحم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المفروضين واقفر بين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واقفر لنا والوالدين والجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم افتح لنا في قبورنا ونور لنا فيها واجعل وارزقنا موتة في سبيلك يا رب العالمين فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.